sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin namu na hantsi yau Juma'a 29 ga watan Satumban 2023. To bayan labaran duniya za mu kawo muku wata hira ta musamman da shugaban kungiyar Akrisal a jihar Kano mai rajin kare muhalli. Bayan nan kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan yadda 'yan Afirka suke koɗin kula da haɗarin da ke tattare da ƙetarewa ƙasashen yamma ta bayan fage da sunan neman rayuwa mai inganci. Sai kuma shirin yanayi da muhalli da muka saba kawo muku a kowace ranar Juma'a. Inda a yau shirin yanayi zai yi bayani ne akan iskar methane da kuma yadda za a iya sarrafa shi domin samar da makamashi mai tsafta. To dukkanin wannan zai zo muku ne bayan mun saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Akalla sojojin Nijar 12 ne suka mutu bayan wani hari da ɗaruruwan mahara ɗauke da makamai suka kai akan babura a yankin kudu maso yammacin ƙasa a ranar Alhamis, kamar yadda ma'aikatar tsaron ƙasar da ke yammacin Afirka ta faɗa a cikin wata sanarwa. Sanarwar ta ce sojoji 7 ne suka mutu a fafatawar, yayin da wasu 5 suka mutu a wani hatsari da ya ritsa da su yayin da suke kai ɗauki domin ƙarfafa rundunar da aka kai wa harin. An kai harin ne a garin Kandaji da ke da tazarar kilomita 190 daga yammai babban birnin ƙasar, kusa da yankin kan iyaka da Mali da Burkina Faso da Nijar da ke zama cibiyar tashe-tashen hankula a yankin Sahel a cikin 'yan shekarun baya-bayan nan. Tun da farko a ranar Alhamis, wasu majiyoyi uku ciki har da wani babban hafsan soji waɗanda suka buƙaci a sake sunan saboda ba ba su izinin yin magana da manema labarai sun shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an kashe sojoji aƙalla 10. Sakatare janar na ƙungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa a ranar Alhamis cewa sojojin Ukraine suna samun galaba a hankali a yayin da ake gwabza gazamin faɗa, kuma a kodayaushe yana kira ga ƙawayenta da su ba da ƙarin taimako, inganta samar da kayan tsaro da kuma hanzarta kai makamai zuwa Ukraine. Stoltenberg ya ce da manema labarai a Kyiv cewa ƙara ƙarfafa Ukraine zai kawo ƙarshen mamayar Rasha. Da yake magana tare da shugaba Vladimir Zelensky, Stoltenberg ya ce NATO tana da kwangiloli da ta tsara na dala biliyan 2.5 na manyan harsasai na Ukraine. Stoltenberg ya ce yana daga cikin muradun tsaro na NATO a ga cewa an samar wa Ukraine abin da take bukata domin samun galaba a yakin a Amurka, yayin da gwamnatin tarayya ke shirin yiwuwar rufewa taimako da kasar ke bayarwa a yunkurin yakin Ukraine na iya yin ƙasa, a cewar mataimakiyar sakataren yaɗa labaran Pentagon Sabina Singh. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Aƙalla mutum 6 ne suka mutu yayin da wasu fiye da 10 suka jikkata a wani harin bam da aka kai da wata mota a ranar Alhamis a jihar Hirshabelle da ke tsakiyar Somalia, a cewar jami'ai. Wanda ya aikata wannan aika-aikar ya kai keci wata kasuwar nama mai cike da hada-hada a garin Bulabardi mai tazarar kilomita 220 daga arewacin Mogadishu. Saddam Chabdi Lido, magajin garin, ya ce jami'an tsaro sun buɗe wa ɗan ƙunar baƙin waken wuta kafin ya kai ga cimma burinsa, amma ya tayar da bama-baman a kusa da wani shingen bincike na 'yan sanda. Mutane kusan 6 suka mutu sannan wasu fiye da 10 suka jikkata, ciki har da yara da jami'an tsaro. Fashewar ta lalata yankin kasuwancin baki ɗaya da wasu gine-ginen zama, in ji Lido. Shingen binciken yana kusa da kasuwar naman.
To in an jima kaɗan, Hafiz zai sake shigowa da kashin labaran na biyu kafin nan ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu Kano. Ofishin Kano na Akrisal ƙarƙashin Shirin Bankin Duniya da ke ayyukan daƙile illolin sauyin yanayi da gurɓatar muhalli a Najeriya ya ce ya himmatu wajen samar da manufofi da dokokin da suka kamata domin farfaɗo da wuraren shakatawa a sassan birnin Kano, a wani mataki na samar da yanayin da ya dace ga muhallin bal'adama. A wata zantawa da Muhammad Ibrahim Kwabi, daraktan shirin na Akrisal Dr. Dahir Muhammad Hashim, ya fayyace matakan da suke dauka na magance matsalolin sauyin yanayi a cikin al'umma.
Akrisal hukuma ce da take kokari wajen karfafa gwiwar al'umma na ganin cewa sun jure ma illoli na canjin yanayi, sannan kuma ya zama an magance matsaloli da yawa da suka danganci canjin yanayi, sannan kuma ya zama an karfafa gwiwar hukumomi da ya kamata a ce na gwamnati su ne suke aiki, amma watakila a sakamakon rashin wadatattun kuɗi ko kuma rashin wadataccen ilimi na lokacin ba sa iya yi. So mu ya zama cewa mun tallafa musu maraƙa hannunsu, ya zama cewa sun samu sun yi nasara. Sannan kuma at the same time ya zama ko da za a samu irin wani abu na karta kwana wanda ka iya faruwa a sakamakon canjin yanayi, ya zama cewa ita wannan hukumar ta kai agaji na gaggawa wannan wajen ta tabbatar cewa an magance wannan matsala.
Ka tabo batun sauyin yanayi wanda yana daga cikin jigon tsare-tsaren ku na wannan wato hukuma, akwai sauyin yanayi a Kano, tartibi a wannan fuska me kuka sa gaba?
To, an ka dauki jihar Kano, zan dan dauke ka kimiya kadan. Gari ne da yake da bunƙasa na jama'a, kuma duk lokacin da ake bunƙasa za ga ana samun karanci na abin da ake cewa open spaces, wato budaddun wajaje, watakila akan yi gine-gine a kansu da makamantansu. So su jama'an nan suna fitar da iskar da ba ma baka buƙatar ka sake shakarta, wannan iska tana cikin abin da yake rike zafi, ya zama cewa gari yayi dumshi ne, abin da Bature yake cema greenhouse effect. Kuma mun samu kanmu a cikin wani yanayi da a baya gwamnatoci sun danyi sakaci wajen taba taswira ainihi ta jihar Kano. Akwai inda master plan inda ake bari ya zama open space ne, ko garden ne, ko park ne, ko makamantansu. So wannan yana cikin abubuwan da suke contributing to wannan dumamar yanayin ta cikin birni da kuma yawan al'umma, yana cikin abubuwan da muke kokari mu ga cewa mun yi addressing. A bayan shehara 30-40 baya, Kano tana da wannan budaddun wajajen sun fidari, wanda maimakon al'umma suna karuwa ya zama irin wannan wajajen ana kokarin gyara su, ana kara bishiyoyi da su tsaftace iska su kuma samu ya ta shaka, sai zama cewa wannan bishiyoyin ana cire su kuma irin wajajen nan ana gine su. Daya daga cikin abin da muka sa a gaba shine yanda zamu samar da ire-iren waɗannan wajajen don ya zama cewa iskar garin ta tsaftatu, kuma ya zama an samar da wajen hutawa ko ya yake da mutane su zauna, kuma ya zama an samar da jama'a ayyukan yi. Tunda in ka gina wannan ka ba wani ya zo yake sana'a a wannan wajajen ka taimake shi, kuma ya zama cewa an tabbatar da doka ta wajen. Already yanzu duk girman Kano City Parks and Garden guda 13 muke da shi, wanda yayi kankan yayi kadan. So a yanzu akwai mu mandate da aka ba mu na musamar da wasu, kuma timin kafa committee sun zagaya, muna sa rai in Allah ya so ya yarda daga yanzu zuwa shekara mai zuwa za mu samar da guda 37 a cikin jihar Kano. In ka kalli titunan mu a baya irin su Zaria Road, su Hadeja Road, akwai bishoyi da dama a kansu. Yanzu mun yi sababbin tituna, ba mu saka ba wanda ma suke akai ana cirewa. Baya-bayan nan hukumar nan ta yi da shi akan Zaria Road, ko muna da sa rai na cewa Allah ya yarda tituna da dama a jihar Kano za mu dawo da wannan martaban nasu mu saka bishoyi.
Dr. Dahir Muhammad Hashim kenan, shugaban shirin bankin duniya na Akrisal a jihar Kano. To waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz da sauran labaran duniya.
Ministan harkokin wajen Pakistan na rikon ƙwarya Jalil Abbas Jilani ya tabbata a ranar Alhamis cewa gwamnatinsa ta yanke shawarar tilasta dukkan 'yan kasar Afghanistan da 'yan kasashen waje da ke zaune a kasar ba bisa ka'ida ba su fice. Watakila matakin zai shafi 'yan Afghanistan kimanin miliyan 1, ciki har da waɗanda suka nemi mafaka a kasar, bayan da 'yan Taliban masu tsatsauran ra'ayi suka koma kan karagan mulki a makwabciyarta Afghanistan shekaru 2 da suka gabata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwarta da shirin saboda zai iya shafar 'yan Afghanistan da ke buƙatar kariyar ƙasa da ƙasa. Wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi a wata tattaunawa da BOA cewa rayuwarsu ko 'yancinsu na cikin hatsari idan aka mayar da su gida da ƙarfi. Yan sandan kasar Lebanon sun ce wani direba da ke jigila abinci wanda ya bude wuta a wajen ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Beirut a makon da ya wuce ya aikata hakan ne saboda rashin jituwa tsakaninsa da masu gadi a haraba ofishin. Yan sanda sun ce sun kama wanda ake zargin ne a ranar Litinin da ta wuce, inda aka tantance shi da sunansa MK, kuma daga baya amsa laifin harbin. Sun ambato wanda ake zargin da ya amsa yana cewa masu gadin sun bata masa rai ne da suka zage shi watanni biyu da suka wuce lokacin da ya zo kawo odar da aka yi. Babu wanda ya samu rauni a harbin da aka yi a yankin Aukar na arewa maso gabashin Beirut, wanda ya bar hujin harsasai biyar a bango da ke kusa da kofar ofishin jakadancin.
Da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman da Ramatu Garba ta haɗa mana a kan yadda 'yan Afirka ke jefa rayuwarsu cikin haɗari da zimmar samun rayuwa mai inganci yayin da suke ƙoƙarin ƙetarawa ƙasashen yamma. Ramatu, gare ki.
Da misalin kamar ƙarfe 6 na yamma har wajen ƙarfe 3 na dare, to ba mu daina hango gaskiya hasken Libya ba. To mu ma muna cikin tafiya sai injin namu ya fara ba da matsala. To kowai zai gefe ɗaya ya fara rinjaye ɗaya, to kowai sai na gefe ɗaya ma lokaci ɗaya jirgin ya fashe, na gefe ɗaya kowai sai su watse kan ruwa.
To muna cikin tafiya kan ruwan nan, rescue ba su zo sun yi rescue ɗinmu ba.
Sabanin ruwa bai yi kyau ba, sai da muka yi kwana uku a saman ruwa muna tafiya. Sakamakon kwana ɗaya ake da wuni ɗaya an shiga, to mu wallahi ruwa bai mana.
Wasu matasa kenan da suka shafa kwanaki wajen ganin sun isa Turai a burinsu na samun rayuwa mai inganci.
Akwai fasinjoji mutum kusan 50 a cikin jirgin, akwai ƙananan yara wanda ake ba su nono kusan mutum 7.
Abbas Rabi'u matashi ɗan arewacin Najeriya ne da yanzu ya isa Turai daga ƙasar Tunisia bayan dogon gwagwarmaya a ƙoƙarin neman rayuwa mai inganci. A tattaunawarsa da muryar Amurka ya shaida cewa akwai lokacin da ya yi tunanin rayuwarsa kawai ta zo ƙarshe.
To sai da muka danga cewa dan Allah dan Annabi ko ƙananan yaran a ɗauka mu manyan abinmu mu je ko mutuwa ne mu. Muna kuka muna cewa dan Allah a taimaka mana lamezon da French da ake yolo da suka ki taimaka mana ko kallon mu ba sa yi. Wallahi muna tafiya dai Allah ya taimake mu cikin nasara na Ubangiji muka wuce wannan ruwan a haka.
To labarin Abbas kaɗan ne daga cikin irin yanayi na tsanani da ire-irensa ke tsintar kansa a ciki, inda a lokuta da dama ba kasafai ake samun masu tsira ba. Waɗannan bakin na bin hanyoyi da dama musamman na ƙasashen da ke iyaka da Turai, kuma ƙasar Libya na ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bulaguran da ke tattare da haɗari a hanyar da ta zama tamkar tarkon mutuwa ta la'akari da rayukan da take laƙumewa kusan kullum.
Su matafiya wanda suke zuwa suke tafiya su hau ruwa muna tare da su.
Arafat Abubakar mazaunin birnin Tripoli ne da ya shaida min irin mutanen da yake karɓa a yayin da suka shirya bulaguran zuwa Turai da kuma yanda masu safarin mutane ke ci da gumin bakin hauran.
Wani kuna tare da shi kuna aiki ma ba zai gaya ma ba, sai dai kawai ka ji an ce ya tafi, shi kenan ba za ka ƙara jin labarinsa ba. Wala Allah ya je, wala Allah ya mutu, wala Allah an kama shi yana bursun. Dama cikin uku ne, wanda ya fi faruwa ko ruwa ya cinye ku ko a dawo da ku a kama ku. Cikin jirgi 10 ɗin suka tashi bai fi guda 2 su je ba, don wanda suke kaiwa ɗin su ne kuma suke kamowa. Yanzu haka akwai wanda muke aiki da shi ya samu kamar wata 11 yana aiki. Wallahi haka ya tattara kuɗin nan ya je ya bayas ya tafi, aka kamo shi aka je aka kai shi bursun aka rufe shi sun mallaga-laga sun kwace masa komai, dama kusan fashe-fashe ma suke yi. Bayan wannan akwai wanda yanzu haka fasfot ɗinsa yana hannu na shi mun samu labarin ya mutu a ruwa.
To a yayin wata ziyara a baya-bayan nan da shugabar hukumar tarayyar Turai, Ursula von der Leyen ta kai tsibirin Lampedusa, ta ce sun kuduri aniyar samar da wani shiri da zai magance matsalar kwararar bakin haure zuwa nahiyar ta Turai. Sai dai a nan, Abdullahi Adewale, shugaban kungiyar matasan Niger mazauna Faransa, ya ce ba nan gizo ke saka ba, dole ne sai an nemi mafita daga tushen matsalar.
Sun jima suna cewa za su ɗauki mataki, za su ɗauki mataki, mai parfiniyar ba wani matakin suke doka. Banda haka nan mataki na biyu wanda zan ce matakin da za kamata doka mu shugabanninmu na Afirka su ne ya kamata a ce su ɗauki mataki, saboda abun kumiya ne. Duk da Allah ya ba mu arziki, ya ba mu komi, wanda ma ya linka ya na Turawa, yau mu ne ke gudu muna shigowa muna zakkuwa a kasashensu. Kenan muna so shugabanninmu su kirkiro aiki wanda matasa za su samnawa su yi, su dogara da kansu, a bari musu walakanci.
To daga ƙarshe dai, Adewale ya ja hankalin masu wannan bulaguran, yana mai cewa hangen dala ake wa kasashen na Turai.
Saboda mutanen ke zakwa Turai fa wahala suke, muna da dubaye da dama da muka gani suna wahala, ba su da takardu, suna kwana waje. Turai fa akwai wahala fi sabilillah, wallahi akwai wahala. Su tuwa ne ke so su to yanzu da su yi tamma aljanna tana nan Turai, a'a. Tunda in ka zaka nan ba tabbata naka samu takardu ba ko kai aiki, kenan inda ba za ka samu takardu kuma kana gida kana rayuwa ka yayi maka zakwa nan.
To rahotanni dai sun nuna cewa daga watan Janairun wannan shekarar ta 2023 mutum 2000 ne suka salwantar da rayukansu a teku, ciki har da mata da kananan yara. Sai dai wannan bai sara gwiwar galibin matasan da ke da burin kaura zuwa Turai daga kasashe masu tasowa ba.
Mun goyin bak wallahi, mu dai akan wannan tafiyar yace muka dau duniya insha Allah sai mun cimma kudirin mu.
To ni dai zan kara yin nabin kuma ina nan na yi wa kaina fatan alkhairi, Allah ya sa na sake gwada na samu in haye ni man haye wannan ruwan yau kan shiga cikin Europe kenan da kanan Libya.
To ga dai kungiyar kula da kaurar jama'a ta duniya, wato IOM, ba za a ce bakin haure ne matsalar ba, akwai dai bukatar yi wa matsalar kaurar jama'a duba na tsanaki, a cewar Amy Pope, director kungiyar, muddin dai ana son cimma muradan karni na Majalisar Dinkin Duniya. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus.
To a gaida Ramatu Garba da wannan rahoto. Sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan Washington DC. A kodiyoshi ake so kuma za a iya zuwa shi adireshinmu na yanar gizo domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan waƙar.
Thank you.
kuma sai shirinmu na gaba. Barka da hantun wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Baiwa mai sauraro ya kasance da shirin yanayi da muhalli a makon jiya, inda daraktan majalisar sauyin yanayi na Najeriya Dr. Salisu Dahiru ya yi tsokaci kan wata kungiya da John Kerry jakadan Amurka akan sauyin yanayi ya kirkiro da zimmar shawo kan matsalar iskar methane, wanda masana ke cewa ya fi kowace iska haifar da matsalar dumamar yanayi. To bayan da na nemi ya yi ƙarin bayani game da abin da yake haifar da iskar da kuma yadda yake yi wa muhalli illa, sai ya ce
iska da yawan da idan ya kai sararin samaniya yana narkar da leman nan da ake kira ozone layer. To shi methane illarsa a bangaren dumaman yanayi ya ninka na carbon dioxide so wurin 85. To shi kuma iskan an fi sabon sa ne ta hanyar sarrafa ɗanyen man fetur wadda ake ƙonawa din nan, wadda idan kika je inda akwai rijiyar ɗanyen mai za ki ga kullum yana cin wuta ne ba dare ba rana. Wannan iskan da ake ƙonawa methane ne. Bayan haka dabbobi kamar su shanu da raƙuma da tumaki awaki za ki ga suna cin abinci, za ki ga su suna tauna. Akwai gyatsa da suke yi, cikin wannan gyatsan akwai wannan iska da ake kira methane yana fitowa. Sa'annan kuma idan garuruwa ne waɗanda suke da na'ura na sarrafa ruwan dagwalon bayi wadda ake flushing din nan, wato da ke kira sa sewage system, to akwai wannan iska shi ma ana samu daga wannan aikin. Haka kuma kashi shanu da dawaki da sauransu shi ma idan ya narke, lokacin da yake narkewa aka samu wannan iskan methane. To methane din nan ana iya sarrafa shi kuma ta hanyoyi daban-daban domin a samu wani sinadari na a samar da
makamashi mai tsafta,
yawa energy.
Shi kuma Dr. Nazifa Umar Al-Ramma ya ci gaba da bayani a game da yadda mahaukaciyar guguwar iska take aukuwa, yadda take samun sunayen da ake kiranta da su, da kuma dangantakarta da sauyin yanayi.
Idan iska ta kaɗo daga arewacin duniya ina tafiya kasa ta tsaka, wato daga irin yankin Iceland, abin tsanjiri da irin Norway, San Sweden, da Barazil daga arewacin su, idan ta kaɗo za ta kaɗo, to tsanin ce ko Atlantic ta ce su kwata, tunda ruwa ya ta tsanin a kan biyan ƙasa. In ya gasa sai ce ɓangaren tekun Atlantic, sai ta ce zan ruwa da irin waɗannan biraren masu tsiri tsanin ce su saka tantan ruwa tana zagaya, ta wurnawa, tana wurnawa. To wannan gaba su ɗaya su ne nufin fuskoki da suke wurnawa. Na irin wannan da ake kiransu da wato conventional wind system, wato kaɗawar iska na murnawa da nuna wani gudu da ke wurin. Kuma tun da daga mukura arewa ta kasu za ta yi gudu, ta zai tana murnawa a wannan yankunan da turai su, tun da ta fi kaɗawa tana wannan yin murnawar ana cin yankin temperate zone, wato can temperate region. To wannan iskokin suna da suna kala daban-daban. In suka canza jirgin da suke nan ya canza, misali akan samu irin wannan a wani wajen tsakiyar turai. Kuma da yanzu Amerika ne sun fito yin kira da suna Kanadu. In ka canza birnin sai da suna ce musu wuri-wuri, ko mu a arewacin Afirka wajen da su Sudan da Egypt sai su mata Hamasin, ko a irin yankin India za ka ji suna da wuri. Canza jiri ne yake kawo canza wa suna, amma abin da yake kawo suna ne sai zaɓen da wannan murɗawar da ɗan suke kai tun sana sana tun ɗan adam bai samu su gaban masana'antu ana fitar da sinadarai masu hanyar yanayi suna ƙara wa duniya su nuna dama ɗan ana yi. Ba abu ne da wani aka faru ke yanzu domin sai yi nuna ba ba. To da sai yanayi sun gano yana da damar da zai iya ƙarawa hakan sarki. To tun da ɗan yi su sarrafa iskar, to ɗan zai iya ƙaruwa ta da wani dalili da ya faru a wani guri.
A nasa ɓangaren kuma, Dr. Radio Tukur Hassan, masanin tattalin arziki da alaƙarsa da sauyin yanayi, ya yi bayani a game da hanyoyin da za a iya tabbatar da rage tabbatuwar matsalolin yanayi da kuma tsarin juriyar matsalolin na sauyin yanayi.
Ka ɗauko tun daga Somalia ka yi nan ka kuri har zuwa Senegal, wani shashi ne a Afirka wanda shi ne kan layi, in ka shace layi shi ne kan iyakar inda hamada take take kuma yo kudu take cu shin kasa domin abubuwan da suka faru baya. So wannan hamadar da take yo kudu duk da kasashen Africa sun ta kokari da jimirin me za su dan tsaye da hamadar tunda masana kimiya sun tabbatar abu ne da zai iya yiwa a tsaye da ita amma gangara da ita ta koma ba ta fara koma ba. Masana kimiya sun duba sun tabbatar za a iya kuma gani a kasashen duniya su China yin kokarin da ta yi wajen maida hamada da ta zo ta zama jigawa wadda mutanen kasar ke amfana. So abubuwa guda bi fitattu a wannan hali da muka fuskanta su ne kamar yadda kika faɗa mitigation da adaptation plans. Ma'ana kokarin ya za a yi a rage tabbatuwar wannan abu da ke faruwa na sauyin yanayi da matsalolinsa da kuma wani tsari za mu zuba a ƙasa wanda zai zamanto zai ba mu damar juriya da matsaloli da wannan abu zai kawo da kuma duba ya za a yi cikin juriyar a fitar da wasu abubuwa wanda kuma za su daɗa amfana al'umma kuma su fito da wasu abubuwa ta yadda al'umma za ta amfana da mafi yawa daga cikin matsalolin da za su zo.
Sauraro gashi mun koro bayani sai dai kuma lokaci yayi halinsa. Anan za mu dasa aya a cikin shirin na yanayi da muhalli na wannan mako. Amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ara mana rai za mu dawo da bayanai masu ilimantarwa. Yanzu a madadin bakin namu Dr. Salisu Dahiru, Dr. Nazifa Umar Alaramma da Dr. Rabi Tukur Hassan da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Madalla masu sauraro yanzu kafin mu karkare shirin ga Hafiz ya sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice.
Akalla sojojin Nijar 12 ne suka mutu bayan wani hari da ɗaruruwan mahara dauke da makamai suka kai akan babura a yankin kudu maso yammacin ƙasa a ranar Alhamis. Kamar yadda ma'aikatar tsaron ƙasar da ke yammacin Afirka ta faɗa a cikin wata sanarwa. Sanarwar ta ce sojoji bakwai ne suka mutu a fafatawar yayin da wasu biyar suka mutu a wani hatsari da ya ritsa da su yayin da suke kai ɗauki domin ƙarfafa rundunar da aka kai wa harin. Sakatare janar na ƙungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa a ranar Alhamis cewa sojojin Ukraine suna samun galaba a hankali yayin da ake gwabza gazamin faɗa. Kuma a kodayaushe yana kira ga ƙawayenta da su ba da ƙarin taimako inganta samar da kayan tsaro da kuma hanzarta kai makamai zuwa Ukraine. Stoltenberg ya ce da manema labarai a Kyiv cewa ƙara ƙarfafa Ukraine zai kawo ƙarshen mamayar Rasha. Aƙalla mutum shida ne suka mutu yayin da wasu fiye da goma suka jikkata a wani harin bam da aka kai da wata mota a ranar Alhamis a jihar Hirshabelle da ke tsakiyar Somalia a cewar jami'ai. Wanda ya aikata wannan aika-aikar ya kai keci wata kasuwar nama mai cike da hada-hada a garin Bulobardi mai tazarar kilomita 220 daga arewacin Mogadishu. Saddam Chabdi Lido magajin garin ya ce jami'an tsaro sun buɗe wa ɗan ƙunar bakin waken wuta kafin ya kai ga cimma burinsa amma ya tayar da bama-baman a kusa da wani shingen bincike na 'yan sanda. Ministan harkokin wajen Pakistan na riƙon ƙwarya Jalil Abbas Jilani ya tabbata a ranar Alhamis cewa gwamnatinsa ta yanke shawarar tilasta dukkan 'yan ƙasar Afghanistan da 'yan ƙasashen waje da ke zaune a ƙasar ba bisa ƙa'ida ba su fice. Wataƙila matakin zai shafi 'yan Afghanistan kimanin miliyan 1 ciki har da waɗanda suka nemi mafaka a ƙasar bayan da 'yan Taliban masu tsatsauran ra'ayi suka koma kan karagar mulki a makwabciyarta Afghanistan shekaru 2 da suka gabata.
Masu sauraro to duka abin da ya sawaka kenan a cikin shirinmu na hanci a yau Juma'a kuma a nan za mu yi sallama da ku. Sai kuma can da la'asariyarku idan Allah ya kai mu ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labarai sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni Solomon Abu da wanda ya kula mana da na'ura. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'asalam.